Touma Kalala. Merci à vous d'avoir suivi et restez connectés.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na hantsi yau Talata ta biya shekara ta 2024 da fatar an wayi gari lafiya yanzu ma Alheri Grace Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan batun 'yan matan makarantar gwamnatin tarayya ta Zamfara da masu garkuwa da mutane suka jefa iyayen cikin halin tsakanin wuya kamar kowace ranar Talata a wannan shirin. Mahmud Ibrahim Kwari zai shigo da shirin 'yan kasa da hukuma wanda a yau zai nazarci sace-sacen ƙananan yara da ɓata gari ke yi. Muna kuma tafi da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako, amma kafin nan ga Sarfilu da halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. Wani hari da Isra'ila ta kai ta sama ya kashe wani babban kwamandan kungiyar Hezbollah a kudancin ƙasar Lebanon jiya Litinin, alama ta bayanan da ke nuna yiwuwar ɓarkewar rikici a gabas da tsakiya. Wani jami'in tsaron ƙasar Lebanon ya ce harin da aka kai kan wata mota ya kashe wani kwamandan rundunar Hezbollah da ke aiki a kan iyakar ƙasar da Isra'ila. Hezbollah ta bayyana kwamandan a matsayin Wassam At-Tawil, inda wani jami'in tsaro ya ce yana gaba-gaba wajen tafiyar da ayyukan Hezbollah a kudancin ƙasar. Isra'ila ta ce sojojinta sun kai hari kan Hezbollah a ranar Litinin, amma ba ta ce komai kan mutuwar Tawil ba. Tawil shi ne babban jigo na ƙungiyar Hezbollah da aka kashe tun bayan harin da Hamas ta kai a kudancin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba da ya haifar da yakin Gaza da kuma faɗan da ake tsakanin Isra'ila da Hezbollah, wanda ya ƙara ƙamari tun bayan wani harin da wato da aka danganta da Isra'ila ta kashe wani babban shugaban Hamas a Beirut a ƙarshen mako. A ɗaya ɓangaren kuma, jiya Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya ce shugabannin yankin gabas da tsakiya sun ƙudiri aniyar daƙile yaɗuwar rikicin Gaza, kuma akwai kyakkyawar fahimta kan buƙatar samar da maslahar siyasa ga Falastinawa. Blinken ya shaida manema labarai a filin tashi da saukar jiragen sama na al'ula da ke Saudiya cewa ya kamata yankin yammacin kogin Jordan da Gaza su kasance ƙarƙashin jagorancin Falastinawa. Makomar yankin na buƙatar haɗin kai ba rabuwar kawuna ba kuma ba rikici ba, in ji Blinken. Ya ƙara da cewa domin hakan ta faru suna buƙatar ganin an kafa ƙasar Falastini mai cin gashin kanta. A wata sanarwa da ya fitar bayan tattaunawa da Blinken, yariman Saudiya mai jiran gado Mohammed bin Salman ya jaddada muhimmancin dakatar da ayyukan soja a zirin Gaza da kuma buƙatar samar da yanayin maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Kafofin yaɗa labaran cikin gida sun bayar da rahoton cewa wannan yunkuri na da nufin tabbatar da al'ummar Falastini sun sami 'yancin kansu da kuma zaman lafiya mai ɗorewa. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Nasir Kanani ya bayyana cewa Iran na fatan za'awarwar matsalolin da ke hana musulman Iran zuwa aikin umara a ƙasar Saudiya nan ba da jimawa ba. Tun farko Iran ta sanar da cewa ranar 19 ga watan Disamba ne mahajjata na farko za su tafi umara, bayan wata yarjejeniya tsakanin Riyadh, wato Tehran da Riyadh, wato na ba damar gudanar da aikin haji bayan shafa shekaru 8. Sai dai kuma an soke wannan jirgin da sauran jiragen saboda gazawar Riyadh wajen bayar da izini don shiga filayen jirgin saman na Saudiya, kamar yadda Hassim Qubani, mai magana da yawun Iran Air, ya shaida wa gidan talabijin na kasar.
Kada a yi nisa, nan gaba kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar hotunan namu a Najeriya, inda iyayen ɗaliban makarantar kwalejin gwamnati ta Zamfara suka ce waɗanda suka yi garkuwa da 'ya'yansu ba kuɗin fansa suke nema ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Halima Abdulra'u ta haɗa mana.
Iyayen ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke Gusau din da suka kasance a hannun ƴan bindiga tun bayan sace su a ranar 22 ga watan Satumbar shekarar 2023 da ta gabata dai sun sake mika kokensu ga gwamnatin jihar Zamfara da na tarayya ne ta bakin wata kungiya mai suna Voice of Arewa inda suka buƙaci gwamnati ta dube su da idan rahama a saki ƴaƴansu cikin ƙoshin lafiya. Muryar Amurka ta sami zantawa da ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban da ke tsare a daji wajen ƴan bindigar inda ya ce lallai ta'addan ba kuɗi suke nema a wajensu ba.
Hafiz Jamu Kankiwa ni ne baban Rukaiya Hafiz Jamu, ɗaya daga cikin yaran da ke hannun waɗannan ƴan ta'adda. Kuma a zama da muka yi da ɗan peaceful demonstration da mataimakin gwamna da aka zauna da shi ne aka naɗa ni na jagoranci iyayen yara. Sai kwarai an kira wasu daga cikin iyaye guda uku daga cikin su yi magana da iyayensu. Da dai ba su kira ba duk tsawon waɗannan watannin kusan kwana 70 da wani abu a lokaci. Amma dai sai suka riƙa kira suna gaya musu cewa wanda suka kira ya su ce ku gaya gwamnati ta zo ta saka mana ƴan uwa mu saki wanda aka yi hira da ita za ta ce mana na lafiya lau amma ka wa gwamnati ta zo ta saki ƴan uwanmu mu ma mu saki ku. To saboda haka wannan gaskiya a takaice shi ne babban muhimmin maganar da muka ji daga gare su cewa sun kama yaranmu ba wai don kuɗi ba ne da kuɗi suke bukata already ga tunan sun yi maganar kuɗi amma an kama mutanensu su suke a yi swafin wasu ƴan uwa sannan su saki yaran.
Muhammad Salis shi ne sakataren yaɗa labaran ƙungiyar Muryar Arewa wato Voice of Arewa wanda ke ɗaya daga cikin ƙungiyoyi masu fafutukar ganin an sako ɗaliban jami'ar gwamnati na Gusau kuma akan matakin gaba da za su ɗauka.
Iyayen nan kullum suna cike da koke kuma suna cikin alhini. Mu a matsayinmu na ƙungiya su muna ganin abu mafi a'ala a samu waɗanda suke da alhaki da harkar tsaro na ƙasa a yi wa shi ne ba wa shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro da kuma militan tsaro wato badar kenan. So wannan shi ne ƙudurinmu na ganin cewa mun kai ga gabatar da iyayen sun yi masa koke. Kan yanayi da suke ciki duba da yaran nan sun kwana sama da kari a hannun waɗannan mutanen.
Da muka tuntuɓi gwamnatin jihar Zamfara, gwamna Dauda Lawal Dare ya ce gwamnatinsa tare da haɗin gwiwar gwamnatin tarayya na yin duk mai yiwuwa wajen ganin an sako ɗaliban.
Wannan abu ne wanda ya damu kowa ba iyaye kaɗai ba har ni kaina a matsayina na gwamnan wannan jiha abin ya dame ni kwarai da gaske. Abin zan yi faɗa nan shi ne cewa ni kaina da kuma gwamnatin tarayya muna nan muna duk abin da za mu yi muga cewa an fitar da yaran nan lafiya insha Allah. Zan ƙara amfani da wannan dama in ba su hakuri kuma in tabbatar musu ba mun manta da su bane. Muna nan muna bakin kokarin mu. Ko kwana biyu da suka wuce na yi magana da manya-manya daga ofishin NSA akan kokarin da ake za a tabbatar da cewa an kubutar da wannan yara ko insha Allah za mu yi nasara. Fata na shi ne su ci gaba da addu'a da Allah ya fito da su lafiya insha Allah kuma hakan zai faru.
Masana tsaro dai na ƙara jaddada mahimmancin gwamnatoci a dukkan matakai su fitar da dabarun kula da dazukan da suka zama maboya ga gungun mutanen a matsayin mafita ga matsalar tsaro. Halima Abdulrauf, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kuna gaida Halima kuna sauraron sashen Hausa ne daga nan birnin Washington DC. Gasar Filu da ci gaban labaran duniya.
Jiya Litinin kotun kolin Pakistan ta ɗage haramcin da aka kaba wa wasu 'yan siyasar da aka yanke hukuncin haramta musu tsayawa kowace irin takara, lamarin da ya share hanya ga tsohon Firaminista Nawaz Sharif tsayawa takara a zaben ƙasar da za a yi a watan gobe. Kotun kolin ta sanar da hukuncin da ake kyauta zato bayan shafa kwanaki ana sauraron shari'ar da masu suka suka ce an kaddamar da ita ne tun farko domin baiwa 'yan siyasar ƙasar da ke samun goyon bayan sojoji wani sassauci. Masu gabatar da ƙara sun nuna shakku kan haramcin da aka yi har na tsawon rayuwa, sannan kuma sun ce kamata a iyakance hukuncin ga wa'adin majalisar dokoki na shekaru 5 da kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada. Kotun kolin ƙasar ta sami Sharif da laifin cin hanci da rashawa a shekarar 2017, lamarin da ya tilasta masa yin murabus daga ofishin Firaminista. Hukuncin kotun koli na baya-bayan nan ya haramta Sharif da sauran masu riƙe da mukamman gwamnati hukuncin bisa wasu sharuɗan tsarin mulki da ke da buƙatar 'yan majalisa su kasance masu gaskiya da riƙon amana. Shugaban Amurka Joe Biden ba shi da niyyar kore sakataren tsaro Lloyd Austin bayan da Austin ya ke bayyana cewa yana kwanciya asibiti kuma har yanzu bai bayyana abin da ya kwantar da shi ba, inji Father White House a ranar Litinin. Kakakin Majalisar Tsaron Ƙasar John Kirby ya shaida manema labarai cewa babu wani shiri face Secretary Austin ya ci gaba da zama a bakin aikinsa. Austin, wanda ke ƙasa da Biden a jerin masu faɗa a jihar a tsarin sojin Amurka, an kwantar da shi a ranar sabo shekara, amma ciwon nashi ya samo asali daga abin da aka bayyana a matsayin wani aiki da aka yi masa a ranar 22 ga watan Disamba. Sakataren ya labari na ma'aikatar tsaro ta Pentagon, Major General Patrick Ryder, ya ce babu wani lokaci da tsaron ƙasa ya shiga cikin haɗari saboda jinyar da ta kwantar da Austin a asibiti, duk da cewa ya miƙa ragama aikinsa ga mataimakiyarsa Kathleen Hicks a lokacin da yake kwanta a asibitin. Daga ƙarshe, shugabannin Majalisar Dattawan Amurka sun sanar da cimma yarjejeniya kan matakin kashe kuɗi na shekarar 2024, sai dai da sauran aiki da yawa da suka rage a yi idan har 'yan majalisar suna shirin kaucewa rufe wasu manyan ayyukan sassan gwamnatin tarayya daga yanzu zuwa farkon watan Fabrairu. Babban abin da aikin zai fi mai da hankali shi ne nemo hanyar da za ta gamsar da masu ra'ayin riƙau na majalisar da 'yan Republican ke jagoranta, wanda suka buƙaci a rage yawan kuɗaɗe da gwamnati ke kashewa, wanda baya cikin yarjejeniyar kasafin kuɗin dala tiriliyan 1.66 da kakakin majalisar Mike Johnson ya kulla da shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Chuck Schumer a ƙarshen mako. Ba zai wadatar ba kawai a amince da adadin kasafin kuɗin gwamnatin tarayya gaba ɗaya, dole ne 'yan majalisar zartar dokar da za ta bayar kowane ma'aikatu da hukumomin tarayya damar kashe kuɗaɗen.
Ta gaida Sarfilo da karanto mana labarai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Duniya kasa ne ya uwa daya, uwa ne ya uba daya kasa daya. Duniya uwa ne ya uba daya. Kada kai ku bar kabilanci da bambanci a junanmu. Mu kada kai mu daina fada na addini. Kome siyasa Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. Da Hausa da Yarbawa da Ibo a Najeriya, Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. Nigeria kasa daya uwa daya uba daya. Kada kai mu bar kabilanci da bambanci. Nigeria kasa daya uwa daya uba daya. Da Hausa da Yarbawa da Ibo a Nigeria, Nigeria kasa daya uwa daya uba daya. Bambanci a junanmu. Mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa. A Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. Idan kana fata ko idan kana buƙata ka zo bar mu ka zauna. Najeriya kasa daya uwa daya uba daya.
So, Madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wa daren mai taro ta da waɗanda suke da jawo ta, haka nan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashin ka.
Masu sauraro assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Yan sanda da suka bada labarin yara guda 8 yan Bauchi da aka sato aka kasu Kano aka sayar da 1 naira 480 a Lagos.
Me kamata a ce haka yana faruwa da kamunan a arewa, yaran mu ana diban su, especially ana Christian, ana canza musu identity, bai kamata ba.
Yanzu wayannan mutane da aka kama yanzu in ba an fito an bude voice ba, wallahi magana nan haka zai shashaice.
Matakan kare haƙƙin yara kanana da wasu miyagu ke sacewa a arewacin Najeriya su yi safarar su zuwa yankin kudanci domin sayarwa shine batunmu na yau. A dakace mu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana tukura ya bido haƙƙin sa ya tattara kodi ko ke na samura
madalla. Masu ware aikace-aikacen wasu miyagun mutane masu sana'ar sace-sacen yara kanana a yankin arewacin Najeriya musamman Kano, al'amari ne da ya dade a kanin labaran kafofin yada labarai na cikin gida da na ketare. Waɗannan mutane da galibin su baki ne sukan hada baki da mazauna garuruwa da biranen arewacin Najeriya su yi safarar yaran da suke sacewa zuwa Enugu da sauran garuruwan lardin kudu maso gabashin Najeriya, inda suke sayar da yaran a farashi daban-daban ga mabukata a can. Waɗanda daga bisani suke canza musu suna da addini da kuma al'adunsu na asali. Waɗannan miyagu dai sun kwashe akalla shekara 7 zuwa 8 suna wannan ta'ada duk wanda kwarmatan da iyayen yaran da lamarin ya shafa ke yi bisa dafawar kungiyoyin sa kai da kafofin labarai. A ƙarshen makon da ya gabata ma kungiyar tuntuɓa ta dattawan arewa ACF ta yi wani taron masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Yan sanda da suka bada labarin yara guda 8 yan Bauchi da aka sato aka kasu Kano aka hada baki da waɗansu masu unguwanni suka canja musu takardar haihuwa aka tafi aka sayar da 1 naira 480 a Lagos. Kuɗin haka ya faru da yawa a da, yara matasa nan suka zo suka same mu wai za su je su yi zanga-zanga. Mun muna manya muka ga bai kamata mu bari a yi zanga-zanga ba.
Su amma bacin su waɗancan yara doctor, tartibi me kuke so a yi ne? Kuna so a hukunta waɗanda suke wannan abu ne ko kuma a'a?
A dawo da yara kuma hukunta su din ma, abinda yake damun mu shine sai ƴan sanda su kama mutum su kai shi kotu sai a sake shi. Saboda haka muna kira ga wato Chief George George na dukkan jihohin nan su tabbatar cewa duk wanda aka kai an hukunta shi ba a sake shi ba. Na biyu kuma muna kiran ga ƴan majalisar mu da su doka mai tsanani domin duk wanda yake kidnapping mu a ra'ayinmu ya kamata a yi masa hukuncin kisa. Kuma sannan muna kira ga gwamnoni al'akari da asibitoci, yanzu akwai wanda aka gaya mana cewa ran da aka haifi yaron uwar bata gan shi ba, an sai da shi yanzu shekarar sa 9, shi yana ɗaya daga cikin waɗanda ake ƙoƙari a dawo da shi. Sun je sun kai ƙara kotu a Enugu cewa sai dis yaron nan ya dawo a wajenmu ba.
Dr. Gwani Umar Faruk kenan shugaban reshen jihar Kano na kungiyar ACF ta dattawan arewacin Najeriya. Hajiya Aishatu mai jama'a usa ce a kungiyar ta ACF ta ce gwamnati ta gaza wajen kare haƙoƙin waɗannan yara ƙanana da iyayensu musamman iyaye mata.
Sace-sacen yara da ake a canza musu identity, a canza musu addini, a canza musu culture, sannan kuma har yanzu gwamnati ba kamar an yi failing ayi wani an gaza ayi wani mataki akai, sai dai kullun ayi zance maganar ta shige. Bai kamata a ce haka yana faruwa, yaran mu ana diban su, especially ana Christian, ana canza musu identity, bai kamata ba. Sannan ƴan majalisun mu zamu je mu zauna tare da su, sannan ƴan sandan mu su ma dole zamu saki wannan shi, dama shi CP yana ba mu haɗin kai a cikin wannan kungiya.
Amma ban jikin an bata su iyaye ba, domin su ma wani lokaci ana zargin su da sakaci.
To me yasa na zo yanzu in magana? Saboda dalili ai mu iyaye mu mata mu ma muna da namu sakacin, amma idan ka lura talauci shi da mun wannan tsari inda yau kuma a ce ɗan majalisun mu sun waiwayi iyaye mata, ana bunƙasa musu sana'a, ana tallafa musu, wallahi duk irin wannan abun ba zai faru. Amma sai ka gani cewa mace a gida ta zauna ba cin yau babu na gobe, sannan mai gida ya shura takalmi ya fice ya zace da yara. So dole irin wannan issue din ya kamata a duba a ga ya zai a tallafa wa mata. Wace tana zaune a gida za ta da yara ba dole ta aiki yaro waje je isai wani abu ko kuma je ya nemi kuɗi ko ya tallafi ko ya tallan wani abu. To an a irin wannan sai ga an dauki yaro. In ko da ta ci self sufficient da kamar a ce tana da yanda za ta yi a gida. Wannan duk abu zai faru.
Sai dai a cewar ta ambassador Hadiza Abdullahi ta ce hukumomi a Najeriya na amfani da yanayin kawaici ne na mutanen arewa wajen kin daukar matakan da suka kamata a lokacin da ya dace.
Maganan nan da ake ka duba yin sayalo da kai yarinyar nan cewa tana son shi ta musulunta ta aure shi shekara nawa aka kulle shi a can shekara nawa yanzu wannan mutanen Allah na tuba da aka kama yanzu in ba an fito an bude voice ba wallahi magana nan haka zai shashanci.
To nan gaba a cikin shirin zamu ji matsayin majalisar masarautar Kano akan wannan lamari.
Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da wadan sunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta.
Masare to da yake masu shirya wannan taro sun yi gayyaci sarakunan gargajiya na al'ummar Ibo da Yarbawa mazauna Kano. Wannan fili ya ji ta bakin waɗannan sarakai.
Tunana Chief Ifeanyi Nwaimu. Wannan magana kidnapping da yara suna ɗauke yana damun shi. Yana kawo wahala a cikin Gari Kano. Una so sai a haɗu sai a cire wannan ba daɗi ba ji daɗi ba hannunmu ba ciki amma mutanenmu suna cikin wahala kuma saboda mutanenmu suna girma a nan gwamnati a nan muna ji daɗi a nan saboda wannan sistem a nan ya yi ba iri namu amma su sarkinmu muna faɗi suna yi magana can. Inde ba jara ba ana sha wuya na a kudu a wajen east ya kamata sai wani waje gida kana cikin ta jara.
Sunana Alhaji Yunsa Salahuddin Aladiman sarkin Yarbawa na son wakilce sarkin Yarbawa dama abinda dama shi wannan sarkinmu ya saba shine peace shine love peace kuma ka bashi makamin peace ma saboda kan peace yake ko menene cikin duk abin da ya kamata yi kuma gashi muna mu'amala da sarakunanmu na can kudu tare yake da su ko da yaushe. To irin wannan magana ma saboda yanzu mai na ibada kuma ya yi magana da su a can saboda mun da muka zauna a Kano lami lafiya haka ne ana so kuma saboda ba a so in wani abu ya taso yanzu dole ya same mu nan like ya yi like kare sai da bada adan kai shine sai ya samu wannan matsala ko mun da abin da ana yi to sai a jara me zai kawo jaran hadin kai ne.
Amma a nata bangaren majalisar masarautar Kano ta ce wani lokaci a nan gaba za ta tashi wata tawaga ta musamman da za ta gana da sarakunan yankin kudanci domin lalubo bakin wannan zare da ya bace. Alhaji Shehu Muhammad sarkin shanin Kano shine ya wakilci mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero a wurin taron.
Yara kanana ana daukan su a je da su a sayar da su a wasu wurare na kudancin Najeriya. Yaran nan ba na Kano kawai ba. Wani lokacin za a dauko daga wani wuri amma saboda yadda Kano take karɓar mutane kuma take ba da dama kowa ya harkar su yadda yake so sai a kawo su nan domin su bata da Kano kuma a tafi da su. Masarauta tana daukan matakai yanzu ta ce lalle kuma mu tattauna da duk masu zarwa da tsaki a nan wannan abu dole fa ya daina. Kaga muna magana ne da mutanen da suke wakilan su a nan. Lalle nan gaba za a tura tawaga mai karfi zuwa sarakunan su domin su ma su bayyana cewa yadda ba sa son wani abu ya taba su na rashin daɗi kuma ba ma son wani abu ya taba. Mun karɓe ku a matsayin baki na amana to mu ma a karɓi baki na amana a can yadda muke muku anan kuma kuma wannan tawaga lalle nan gaba za ka gani ta.
To Allah ya kyauta. Masarare ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Afirka mutum ne ƴan dacce hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da farida baki miji ko na mai.
To a gaida na Kwali yanzu kuma ga Sulaiman Muni Barma da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jamhuriyar Nijar a wannan mako.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lancaster, wacce ta rawaito cewa wata kotun birnin Yamai ta fara yunkurin farfado da shari'ar mutanen da ake zargi da wahure miliyan 2000 na sefa a ma'aikatar ministan ilimin jamhuriyar Nijar yau shekaru sama da 18. Jaridar ta ce tuni babban alkali mai shigar da kara ya buƙaci a kulle wasu mutane 46 da ake tuhuma da hannu a wannan badakala da aka fi sani da sunan afar mai ba. A matsayin matakin share fagen zaman shari'ar da ta cije a shekarun baya, jaridar Lekanar Amfiri ta ce boyayyar ajandar da Isu Muhammadu ya tsara da nufin cimma wata manufar siyasa ta haifar da hatsaniya a cikin gidan PNDS tarayya, sakamakon yadda tsohon shugaban ke gaya magoya bayansa cewa ba wata tantama bangarensa ne zai yi nasara a zaben da za a gudanar a ƙarshen mulkin rikon ƙwarya. Jaridar ta ce sabilin haka ne aka kirkiro da kungiyar DCTR da ke zagaye jihohi a ƙarƙashin shugabancin tsohon jagoran kungiyar ƙwadago ta ƙasa Sidibe Isuhu, wanne yake ɗaukan umarni a wajen Isuhu Katambe da Kallahan Kurau a yunkurinsu na sake karɓar ragamar jam'iyyar ta PNDS tarayya. Jaridar AIR-info na cewa jami'an tsaro sun cafke ministan makamashi a hanɓarariyar gwamnati Ibrahim Yakuba, wanda suka ajiye a wani ofishinsu kafin daga bisani a wuce da shi gidan yarin Yamai. Jaridar ta ce Yakuba, wanda ke shugabancin jam'iyyar MPN kishin ƙasa, na cikin jerin mutanen da sojojin CNSP ke neman ruwa a Jallo tun a washegarin juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 saboda zargin cin amanar ƙasa da yi wa hukuma barazana. Ya shiga hannu ne jim kaɗan da sabkarsa a filin jirgin saman Yamai a ƙarshen mako bayan shafa watanni fiye da 5 na hijira a ƙetare. Muƙarƙare da jaridar Le Sahel, wacce ta bayyana cewa an yi ganawa tsakanin Firaminista Lamin Zen da mataimakin daraktan zartarwar hukumar samar da abinci ta duniya wato PAM ko kuma WFP, Carl Skau, a yayin rangadin da ya gudanar a Niger. Batun samar da tallafin cimaka wa mutanen da ke cikin halin bukata a matsayin wata gudunmuwar karfafa gwiwa ga gwamnatin wannan kasa da daga cikin makasudin wannan ziyara ta tawagar Carl Skau da mukarrabansa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To, madalla, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To, a takaice, wani hari da Isra'ila ta kai ta sama ya kashe wani babban kwamandan kungiyar Hezbollah a kudancin kasar Lebanon jiya Litinin, alama ta bayanan da ke nuna yiwuwar barkewar rikici a gabas ta tsakiya. Wani jami'in tsaron kasar Lebanon ya ce harin da aka kai kan wata mota ya kashe kwamandan rundunar Hezbollah da ke aiki akan iyakar kasar da Isra'ila. Hezbollah ta bayyana kwamandan a matsayin Wassam Al-Tawil, inda wani jami'in tsaro ya ce yana gaba-gaba wajen tafiyar da ayyukan Hezbollah a kudancin kasar. A ɗaya bangaren kuma, jiya Litinin sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya ce shugabannin yankin gabas ta tsakiya sun kudura aniyar daƙile yaduwar rikicin Gaza, kuma akwai kyakkyawar fahimta akan buƙatar samar da maslahar siyasa ga Falastinawa. Blinken ya shaida manema labarai a filin tashi da saukar jiragen sama na Al'ula da ke Saudiya cewa ya kamata yankin yammacin kogin Jordan da Gaza su kasance ƙarƙashin jagorancin Falastinawa. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Nasir Kanani ya bayyana cewa Iran na fatan za a warware matsalolin da ke hana musulman Iran zuwa aikin umra a ƙasar Saudiya nan ba da jimawa ba. Tun farko, Iran ta sanar da cewa ranar 19 ga watan Disamba ne mahajjata na farko za su tafi umra, bayan wata yarjejeniya tsakanin Tehran da Riyadh na ba da damar gudanar da aikin hajjin bayan shafe shekaru 8. Jiya Litinin, kotun kolin Pakistan ta ɗage haramcin da aka ƙaba wasu 'yan siyasar da aka yanke hukuncin harin ta mu tsayawa kowace irin takara, lamarin da ya share hanya ga tsohon Firaminista Nawaz Sharif ya tsaya takara a zaben ƙasar da za a yi a watan gobe. Kotun kolin ta sanar da hukuncin da ake yauta zato bayan shafa kwanaki ana sauraron shari'ar da masu suka suka ce an kaddamar da ita ne tun farko domin baiwa 'yan siyasar ƙasar da ke samun goyon bayan sojoji wani sassauci. Shugaban Amurka Joe Biden ba shi da niyyar kora sakataren tsaro Lloyd Austin bayan da Austin yake bayyana cewa yana kwanta asibiti kuma har yanzu bai bayyana abin da ya kwantar da shi ba, inji Fadar White House a ranar Litinin.
To a gaishe ka masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 3 agogon Ghana, ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki na Muhammad Hafiz Baballe. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen namu da dukkan rahotannin da muka gabata har ma da ƙari a shafinmu na interview hausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da X. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Fatilu Hashim da ya karanto labarai, Binta Yero da ta wallafa labarai a yanar gizo, editanmu Maltara Faruk Sanyina da kuma Salama Abo da ya haɗa shiri da bada umarni, sai injiniyan mu Kevin Alheri ke muku fata alheri, ku ni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.